Sashen Hausa na muryar Amurka ne ke magana akan mitoci 16-25-31. Masu rarren mu a jamhuriyar Niger kuma za a iya kama mu kai tsaye a zangon FM na BOA Africa da ke a mita 102.5. Sai kuma tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da nomad da niya da kuma dalol. Sai kuma tashar Alpha Radio a birnin Kumasi na kasar Ghana. Haka kuma za a iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a duk lokacin da ake so a ko'ina ake a faɗin duniya ta adireshin mu na voahausa.com. Masu raro, assalamu alaikum da fatan an yi lafiya. Yau ranar 9 ga watan Maris shekara ta 2019. Sunana Sarfil Hashin Gumel, tare da babaya ko makiyar da masu sauran abokan aiki muke farin cikin ka muku wannan shirin a daidai wannan lokacin. Yanzu dai ga kanin labarai.
To Sarfilo, akwai wasu alamu da ke nuna cewa watakila ƙasar Koriya ta Arewa tana dab da gwajin makami mai linzami ko kuma harba wani kumbu. A jiya Juma'a ne wakilan Amurka da na kungiyar Taliban ta Afghanistan suka baiwa kansu dan gajeren hutu daga dogon tattaunawa wadda suka share kwanaki 11 suna gudanarwa a kasar Qatar. Kana kwamandan dakarun Amurka a Afirka da ake kira Afirka ba ta kace ya bayyana shakku akan ko ma'aikatar tsaron Amurka ta Pentagon za ta iya kammala shirinta na rage dakarun Amurka da ke nan da ke Afirka.
To kanin labaran akai ji.
Dan jama'a mutane ba su fita kamar yadda suka fita a zaben shugaban kasa ba.
Ko me yasa?
To abun da yasa shine wayannan mutane da ake zaben su kama daga gwamna zuwa memba mutane ne wanda kullun sun damu da kansu ba su damu da talaka ba. Shi yasa talaka na ganin ko da gwamna ko ba gwamna zai rayu saboda an saba shan wannan wahalar.
Nazo na jefa kuriya na amma ban ga yawan mutane da na gani wancan satin ba.
Me kake tunani ya jawo haka?
Domin rashin adalci da gaskiya.
Kina nufin ba za a yi gaskiya ba kina a wannan zabe?
Akwai alamomi duka.
In jefa kuriya?
Alhamdulillah. Ba layi ba komai na jefa kuriya na.
Dama daga gida kin zo da wanda zaki zaba ne ko anan kika ga bari ki zaba?
A wallahi na zo da ra'ayina.
To yayin da a yau Asabar 'yan Najeriya ke gudanar da zabukan gwamnoni da na 'yan majalisun jihohi, zamu zagaya jihohi a fadin Najeriya domin kawo muku rahotannin abubuwan da ke faruwa a lokutan zaben. Inda za ku ji wasu jihohi an gudanar da zaben cikin kwanciyar hankali da lumana, wasu kuma an samu hargitsi. Saboda haka ku kasance da wannan shiri na musamman domin jin abubuwan da ke faruwa a wannan zabe. Amma da farko mu fara shan cikakkun labaran duniya.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran mai karatu ba ya koma kiri. Akwai wasu alamu da ke nuna cewa watakila ƙasar Koriya ta Arewa na dab da gwajin wani makami mai linzami ko kuma harba wani kumbu. A cewar tashar radio NPR da ke nan Amurka, wacce ta ce wasu hotuna da wata ɗan adam ya ɗauko a sansanin gudanar da binciken ƙirƙirin makamai na ƙasar da ke Sanom Dog suna nuna tarin manyan motoci da ƙanana da jiragen ƙasa da kuma injinin ɗaukan kaya masu nauyi. Wani jami'in bincike a cibiyar nazarin harkokin yau da kullum ta duniya da ke Monterey a jihar California, Jeffrey Lewis, ya ce daban irin alamomi da aka saba gani kenan a duk lokacin da Koriya ta Arewa ke shirin kera wani sabon makami kamar rokoki. Wannan al'amarin na faruwa ne 'yan kwanaki kalilan bayan da shugaban Amurka Donald Trump ya faɗi cewa zai yi matukar mamaki idan Koriya ta Arewa ta koma ga gwajin irin waɗannan makamai na nukuliya. Trump ya faɗi hakan jim kaɗan ne bayan ganawarsa ta biyu da shugaban Koriya ta Arewa ɗin Kim Jong-un kwanakin baya a Vietnam. A jiya Juma'a ne wakilan Amurka da na kungiyar Taliban ta Afghanistan suka baiwa kansu dan gajeren hutu daga doguwar tattaunawa da suka share kwanaki 11 suna gudanarwa a kasar Qatar babu kakkautawa, inda suka yi kokarin neman hanyar kawo karshen yaki da suka share shekaru 18 suna gwabzawa da juna a can Afghanistan. Sai dai kuma wani babban hausin sojan Amurka ya bayyana cewa sun ci karo da abin da ya kira wasu 'yan matsaloli a lokacin tattaunawar tasu. Tun daga ranar 25 ga watan Fabrairu, sassan biyu suka soma wannan tattaunawar a birnin Doha. Wani jigon Taliban ya ce a yau Asabar ne suke dawowa don ci gaba da taron nasu, inda manzon Amurka na musamman akan samarwa Afghanistan zaman lafiya Zalmay Khalilzad yake jagorancin wakilan Amurka. A halin yanzu kuma kwamandan dakarun Amurka Afrika da ake kira AFRICOM a takaice ya bayyana shakku akan ko ma'aikatar tsaron Amurka ta Pentagon za ta iya kammala shirinta na rage dakarun Amurka da ke Afrika kashi 10% kamar yadda ma'aikatan tsaron ta kasar ta sanar a ƙarshen shekarar da ya gabata. A watan Nuwamba ne da ya gabata ma'aikatar Pentagon ta ce za ta rage kusan sojoji 700 daga cikin jimlar sojojinsu 7,200 da ke a nahiyar ta Afrika. Wannan rage sojojin a cewar jami'an za a yi shi ne don ba su horo na musamman domin tabbatar da suna cikin shirin tunkarin kasashe da ke gasa da Amurka a fagen karfin soji kamar Russia da China. Kwamandan rundunar sojin na Amurka da ke Afrika Thomas Waldhauser ya faɗa wa 'yan majalisar dokokin Amurka a ranar Alhamis cewa ya riga ya rage sojoji 300 daga cikin dakarun na Amurka da ke Afrika. Ana shan waɗannan labarai ne daga nan sashen Hausa da muryar Amurka a birnin Washington DC. Shugaban Amurka Donald Trump ya ce caki jigogin jam'iyyar adawa ta Democrat da ke cikin majalisar wakilan ƙasar tashi da cewa ƙuri'ar da suka jefa akan ƙudirin da aka gabatar game da la'antar aƙidar nuna ƙin wani jinsi na al'umma abin kunya ce tunda bata fito ƙalo-ƙalo ta la'anci kalaman ɓatanci da aka nuna wa ƙasar Yahudu ta Isra'ila ba. A karo na biyu cikin watanni biyu ne 'yan majalisar wakilan suka fito da ƙudiri da ke la'antar aƙidar kalaman ɓatanci a kan jinsuna a ƙoƙari da suke yi na kawo ƙarshen cece-kuce da ya ɓarke tun bayan da wata 'yar majalisar wakilai Ilham Umar mai wakiltar jihar Minnesota ta yi wasu maganganu da ake ganin kamar na ɓatanci ne a kan ƙasar Isra'ila. Kan haka ne kuma shugaba Trump ya gaya wa manema labarai a fadarsa ta White House cewa ƙudirin 'yan majalisar da suka gabatar na nuna cewa 'yan jam'iyyar ta Democrat ba mutane ne masu son ƙasar Isra'ila ba. Ma'aikatar tsaron Amurka ta Pentagon ta yi gargaɗin cewa za ta sa ƙafar wando ɗaya da ƙasar Turkiyya muddin Turkiyya ɗin ta sayi wani makami mai linzami da ake kira S-400 mai kakkaɓo jiragen yaƙi daga ƙasar Rasha. Charlie Summers mai magana da yawun shugaban ma'aikatar ya gaya wa manema labarai cewa matakan da Amurka za ta ɗauka a kan Turkiyya za su haɗa ne da hana ta sayan kayayyakin soji ciki har da wani sabon jirgin saman yaƙi ƙirar F-35 na Amurka da ita Turkiyya ɗin ta daɗe tana jira a sayar mata. Tuni dai Turkiyya ta riga ta sanya hannu a kan wata yarjejeniya da ƙasar Rasha ta sayan makami na S-400 a shekarar 2017.
Baba ya kuma kirki ne karanto labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla, kamar yadda a farkon shirin muka bayyana muku, za mu leƙa wasu jihohin Najeriya domin jin wainar da ake toyawa a wannan zaben gwamnoni da na 'yan majalisun jihohi, inda yanzu za mu fara da jihohin yankin Niger Delta da aka samu hargitsi a can. Lamida Bakar, gare ka.
Kawo yanzu dai zaben gwamnoni da na 'yan majalisar jiha na gudana cikin kwararan matakan tsaro a jihohi hudu na yankin Niger Delta da suka hada da jihar Rivers, Akwa Ibom, Cross River da kuma jihar Delta, yayin da babu zabe a jihohin Edo da Bayelsa sakamakon wa'adin mulkin su bai kare ba. To sai dai kuma an jibge dimbin jami'an tsaro a sassa daban-daban na jihar Rivers, musamman jami'an soji. Wannan zaben ne yau dai ba a samu fitowar jama'a ba sosai a musamman jihar ta Rivers da wani bangare na jihar Delta. Na samu zantawa da wasu da suka kada ƙuri'arsu daga jihar Taribas kuma ga abin da suke cewa.
And I would like to tell you that Soja is everywhere in Port Harcourt. The tension is just too high. I do not understand what is happening.
Wannan yana cewa ne zan iya bayyana maka cewar jami'an tsaron sojojin Najeriya sun bazu ko ina a yayin zabubuka a jihar Rivers, musamman babban birnin jihar, wato Port Harcourt. Gaskiya hankalinmu ba a kwance yake ba, kuma mun kasa gane abin da ke faruwa. Zabe fa ake yi, ba yaki ba.
I'm gift to pray for peace and understanding for the Rivers State and Nigeria, for us to go peacefully and go to our various homes.
Wannan tana cewa ne sunana Gift, tace ina addu'ar samun zaman lafiya tare da haɗin kai tsakanin al'ummar jihar Rivers da ma Nigeria baki daya, saboda mun yi zabe cikin kwanciyar hankali kuma muna so mu koma gidajenmu duba da abin da ya faru na zaben da ya gabata inda aka samu tashe-tashen hankula. Ita kuwa wannan tace,
I'm ready to vote. I came back from school because my polling unit is close to my house. I hope that the election.
Tana cewa ne ina cike da sha'awar yin zabe, kuma dalilin da yasa na baro makaranta kenan domin in samu in jefa ƙuri'a ta kuma in koma gida. Kagarin fa zaben da nake kada ƙuri'a tana kusa ga gidanmu, to amma fa ina cike da fargaba duba da abin da ya faru a zaben da ya gabata. Fatar mu dai a gudanar da zabe ba tare da tashin hankali ba. To sai dai kuma duk da cewar an dauki kwararan matakan tsaro, tashin hankali ya biyo bayan zabubukan da aka gudanar a jihar Taribas, inda bayanai suka nunar cewar a garin Ahoda dake jihar Taribas an samu wasu yan bindiga da suka yi ta harbe-harbe na mai kan uwa da wabi, wanda aka nunar rayuka da dama sun salwanta a yayin zabubukan. Sai kuma wani hari da aka kai a gidan wani basarake, Chief Ateke Tom dake garin Okirka, inda al'ummar garin suka ci gaba da yin zanga-zanga wadda suka sa bakaken kaya suna cewa zaman lafiya suke so, da kuma wani faifan bidiyo da ke yawo wanda ke nuna cewa rundunar sojan Najeriya sun kai wani farmaki a gidan kwamishinan ma'aikatar ilimi na jihar Rivers, Honorable Dr. Tamino Gogojaja. Wannan bidiyon dai yana yawo a sassa daban-daban na yanar gizo, wanda yake dai rundunar sojan Najeriya ta fitar da wata sanarwa ta baya-bayan nan inda ta nisanta kanta da kai wannan farmaki. A wata sanarwa da mai rikon mukamin daraftan hulɗa da jama'a na rundunar soja ta 82 Kanal Sagir Musa ya sanya mu hannu, rundunar ta nisanta kanta da wannan farmakin kuma ta ce za ta ci gaba da gudanar da bincike. Lamido Abubakar Sakkwato, muryar Amurka daga Port Harcourt, Nigeria.
Toma da lagaida Lamido Abubakar. To daga yankin Niger Delta kuma sai jihohin Adamawa da Taraba, jihohin da aka yi kukan rashin samun fitowar jama'a. Ga dai Ibrahim Abdulaziz.
Tun da sayin safiya ne dai jama'a suka soma zuwa rumfunan zabe a wasu wuraren, to sai dai kuma a wasu rumfunan fa jama'a ba su fito ba sosai.
To yanzu haka muna jin tabaki wanda suka zo su kada ƙuri'a su.
Sunana Madu Markin Tribe, chairman na Frontier na kasar. To fitan jama'a, mutane ba su fita kamar yadda suka fita a zaben shugaban kasa ba.
Ko me yasa?
To abun da yasa shine wayannan mutane da ake zaben su, kama daga gwamna zuwa memba, mutane ne wanda kullun sun damu da kansu, ba su damu da talaka ba. Shi yasa talaka na ganin ko da gwamna ko ba gwamna zai rayu, saboda an saba shan wannan wahalar. Shi yasa aka gaji kaga ba fito wannan zabe ba. In ba haka ba, abun mamaki ne wannan unit din nan wanda aka fi cika da unit na tsohon mataimakin shugaban kasa da yake zabe. Yau mutane a nan wajen ba su wuce mutane 50 ba. To kaga wannan abun mamaki ne.
Ita ma wannan baiwar Allah da ta zo kada ƙuri'a ta danganta rashin fitowar wanda rashin cika alƙawarin da shugabannin da ke kan mulki ke yi.
Sunana Laura Ahmad.
Kin kada ƙuri'a ke?
Eh, alhamdulillah na je na kada ta ƙuri'a.
Ya ke fitan jama'a a wannan karon?
To a gaskiya akwai dan rauni, saboda na shugaban ƙasa mun ga dandazon mata kowace ta yi damara ta fito wannan zabe, amma a wannan karan a gaskiya ban ga alamar fitan mata sosai kamar na shugaban kasa ba.
Me kike tunani sai haka?
To na gaskiya na farko shine zan iya cewa saboda yawanci mutane suna ga abin da suka zaba ba shi ake ba su ba. Ya ne abin da ma na ga yafi karfi a kan wannan zabe, saboda gwamnati su ake yi wa wannan zaben su ne, amma saboda abin da ba su tabukawa al'umma ba nake ga shi ya kashe jiki a mutane suka ki fitowa wannan zaben, saboda na jiha ne ba na shugaban kasa ba ne.
To sai dai kuma dake kada ƙuri'ar sa, sekretaren gwamnatin tarayya Basgida Mustapha ya yaba da yadda aikin zaben ma ke gudana.
Wal mutane suna kan fitowa har yanzu. Na san abin da ya faru zaben nan da muka yi sati biyu da ya wuce, mutane sun lura da yanda abin yake tafiya. Sun tabbatar ko da karfe biyu ne suka fita anan yanzu za su iya kada ƙuri'ar su. Shine abin da yasa mutane ne nake zato, suna cikin gidajen su suna hutawa, suna wadansu ayyuka.
Jami'ar ada ta PDP ta daka jami'ar ku ta APC a zaben shugaban kasa, me ku tunani zai fara wannan zabe
da ba su yi ba? Kuriya 32,000 kai tunani fa a Katsina 900 da yan kai muka wuce PDP da shi.
Wani fa zaben gwamnati na kusa da jama'a?
na tabbata za mu ci zaben.
Shi ma dai dan takarar shugaban kasa na babbar jam'iyyar adawa ta PDP a Atiku Abubakar ya kozo ya kada guransa to amma ko bai gamsu da ma yadda zaben ya gudana ba.
Na kiji da kare kudai ka da kai yanzu.
Na zo na jefa guriya na amma ban ga yawan mutane da na gani wancan satin ba.
Me kake tunani ya jawo haka?
Domin rashin adalci da gaskiya.
Kina nufin ba za a yi gaskiya ba kina a wannan zabe?
Akwai alamomi duka.
To me yake ka ga dimbe magoya banka a Najeriya?
Eh to a yi zaman lafiya kuma a yi hakuri ga matakan da za a dauka.
Yamma dai zuwa yanzu babu wani rahoton tashin hankali a jin Adamawa da Taraba yayin da ku ake ci gaba da hada hancin sakamakon zaben da aka kada. Ibrahim Abdul Aziz, Sashin Hausa na murar Amurka daga Yola a Najeriya.
To madalla gaida Ibrahim Abdul Aziz, yanzu kuma sai mu leka jahohin Kano da Jigawa inda ƴan sanda suka kama wata mota makarar takardun da ake zargin ƙuri'un zabe ne. Ga rahoton Mahmud Ibrahim Kwari.
Kayayyaki da malaman zabe sun isa kan kari a galibin tashoshi da cibiyoyin kada ƙuri'a a sassan jihar Kano. Ko da yake da fari an sami rashin fitowar jama'a sosai a wasu yankuna, amma daga bisani mutane sun ci gaba da fitowa domin kada ƙuri'un su. Kamar kowane lokacin zabe, mata ne da yake mamaye galibin cibiyoyin kada ƙuri'a a sassan Kano.
Ismaila Abdulrahman, taɓa yin zaɓe ba in ban da wannan na gwamna da aka yanzu.
Me yasa ba ke yin zaɓe a can ba?
Kawai Allah ne bai nufa ba.
Sunana Isu.
Malam Yusuf, na ganka gashi kana zaune kuma ana ta hada-hada zaɓe, ga ka kuma ta kusa da tashar zaɓe. An yi zaɓe?
Ba a yi ba. Za a yi. Da ikon Allah. Kuma fata na addu'a Allah ya sa a yi lafiya a rubu lafiya.
Ka fito da katin zaben ka?
Ban fito da shi ba.
Sunana Hajiya Hauwa Ali.
Kin jefa ƙuri'a?
Alhamdulillah. Ba layi ba komai na jefa ƙuri'a na zaben.
Dama daga gida kin zo da wanda zaki zaba ne ko anan kika ga bari ki zaba?
A'a wallahi na zo da ra'ayina. Na zo da ra'ayina.
Kuma kin dangwala?
Na dangwala.
Zaben wa da aka nema ni?
An yi zaben Abba gida gida da Gandiji.
Sunana Aliyu Salisu Unguwa Uku.
Ka yi zabe?
Na yi zabe alhamdulillah. Sosai ban fi minti 30 ba da na hau layi na yi zabe. Ku samun sauri a wannan fiye da na shugaban kasa, amma kuma na ga wannan ya fi cika a kan na shugaban kasa.
Ko da yake zaben na gudana babu tashin hankali sosai, amma akan samu hatsaniya nan da can, kamar yadda ta faru a wata tashar zabe ta Unguwa Uku a yankin Karamar Hukumar Tarauni.
Sunana Sulaihat.
Kin yi zabe ne?
Na yi zabe. Alhamdulillah.
Allah shi aka fito gashi yanzu wajen karfe 10:11 da wani abu.
Karfe tun karfe 8 na fito sai yanzu nayi.
Wajen awarki uku fa kenan Hajja.
Ai
akwai wahala ne?
Akwai wahala mana an fesa mana mati a gas muka yi ta tari.
Me ya faru aka fito su zama?
An dan yi hatsaniya ne a gurin.
Shine ba sa ba ki zo da yara ba?
A'a ban zo da kowa ba, ni kadai na zo. Kuma na dade ina zaben nan. Tun lokacin shagaru nake zabe haka wa yanzu.
Kullun sai kin yi zabe
ba? Wallahi he nayi.
Ashe da aka cika saba da tiyagas?
Eh, wallahi
da aka fesa tiyagas me faru?
Tari na ta yi na koma gefe daya.
Kame nane ya sababa har aka hazuba tiyagas?
Samari ne suke fada. Akan wai wata tsohuwa ta zo za a nuna mata jami'a da take so, su kuma sun ce a'a. Shi ne suka ce a'a.
Anu guda kuma jami'ai sun kama wata mota kiran siyana a yankin titin ƴan dutse da ke Magwan a birnin Kano, makare da wasu takardu da ake zargin takardun ƙuri'u ne. Kakakin rundunar ƴan sandan Kano DSP Haruna Abdullahi, wanda ya tabbatar da haka ga muryar Amurka, ya ce motar na shalkwatar ƴan sanda da ke unguwar Bamfai kuma ana ci gaba da bincike. Da misalin karfe 10:30 ne dai gwamna Abdullahi Umar Ganduje, ɗan takarar jam'iyyar APC, ya dangala ƙuri'arsa a ƙauyensu na Ganduje da ke ƙaramar hukumar Dawakin Tofa, yayin da shi kuma takwaransa na jam'iyyar PDP injiniya Abba Kabir Yusuf ya dangala tasa ƙuri'ar a unguwar Ciranci da ke tsakiyar birnin Kano a yankin ƙaramar hukumar Gwali. Rahotanni daga jihar Jigawa kuma na nuna cewa zaben na gudana cikin lumana a galibin yankunan ƙananan hukumomin jihar. Sai dai a wannan karar an samu ƙarancin fitowar jama'a domin kada ƙuri'u a galibin tashoshin zaɓe a sassa daban-daban na jihar. Jam'iyyun APC da PDP su ne manyan jam'iyyun da ke fafatawa a neman kujerar gwamnan jihar ta Jigawa. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Nigeria.
To madalla a gaishe ka Mahmud Ibrahim Kwari. To har yanzu dai ana tare da sashen Hausa na muryar Amurka ne a nan birnin Washington DC, wanda yanzu agun muke cewa karfe 10:19 na safe. Yanzu kuma kai tsaye ina tare da wakilin muryar Amurka a jihohin Sokoto, Zamfara da kuma Kebbi, Murtala Faruk Sanyina. Malam Murtala, kana tare da mu?
Ina tare da ku ba da
sarki. To me ke faruwa ne yanzu a Sakkwato ta Zamfara da Kebbi?
To ala hakika ne gaskiya idan na fara da Zamfara a kusan zakin yana tafiya kamar yadda ya kamata musamman a wuraren da ba sa fuskantar kalubalen tsaro. Yayin da rahotanni ke cewa a wasu wurare kamar inda aka ba da rahoton kai hari ga a makon da ya gabata tare da satar mutane da kuma kona rumbunan abinci da sauransu, jami'an zakin sun je a wurin amma dai jama'a sun ce nemi sun ce ba za su fito su yi zabe ba. To amma duk da haka dai idan aka duba aka takaice za a iya cewa ba a samu fitowar jama'a kamar zaton da ya gabata na shugaban kasa makonni biyu da suka gabata ba. Haka al'amarin yake a jihar Kebbi inda rahotanni ma suke nuna cewa yanzu ma tuni da aka rufe wasu rumfunan zaɓe saboda tuni da aka kammala jefa ƙuri'a saboda rashin fitowar mutane. To sai dai fa abin ya bambanta a jihar Sokoto wadda kamar yadda muka sani wato akwai zazzafar fafatawa tsakanin gwamna da tsohon mataimakinsa wanda wannan yasa jama'a sun fito ma fiye da yadda suka fito zaɓe a makonni biyu da suka gabata a zaɓen shugaban ƙasa. Yanzu nan da nake magana da kai ina a wata mazafa ne inda ake jefa ƙuri'a da ake kira da bagi da ke cikin mazafar Fajardu a ƙaramin hukumar mulki ta Tureta inda har kawo yanzu mutane suna nan kace ma kamar ko rabe su ma ba su jefa ƙuri'a ba tukunna. Kuma yanzu haka ina tare da ɗaya daga cikin su baba menene sunanka?
Alan Shehu.
To Alan Shehu gashi ka zo jefa ƙuri'a yaya zaɓe yake tafiya?
Zaɓe yana tafiya sannan da ko wallahi alai ala tsayi.
Me yasa ake tsayawa?
Don yara sun kawo zaɓe.
Wani zaka suka hana zaɓe?
Wai babu shiga layi.
To amma me yasa babu masu kula da yadda ake shiga layi ko wani abu?
To babu da jami'an tsaro wanda ya cancanta.
To masha Allah muna godiya ƙwarai da gaske. Ina kuma tare da wannan ba me ne sunanka?
Muhammadu.
Wallahi Muhammadu ka jefa ƙuri'a?
A'a.
To me yasa baka jefa ba har yanzu?
Kin kai ta ko tuwar da hakkin harkar jama'a ta tarayya ne yayya. To me yasa kin kai ta ko wani yake yanzu ya jefa ya tiya sai.
Me yasa watakila baka samu jefa ba kai?
To mutanen mu ba su da kulawa da wannan al'amarin da muka san mu.
Malam Sarfi, ɗaya daga cikin kalubalen da dama ake fuskanta kenan wato karancin jami'an tsaro da yake an tabbatar da sha'anin tsaro a jihar Sokoto musamman ganin yadda yakin neman zaɓe ya zafafa. To amma dai zaka ga cewa ire-iren waɗannan wuraren da ke wajen birane ba su cika jami'an tsaro ba wanda hakan ke sa wasu lokuta hatsaniya na tashi a wuraren.
To Mamu Mutala, mun gode ƙwarai da gaske, sai ka ci gaba da saka ido a shirin Mandarar sai mu samu mu ƙara kawo bayanai a cikin wannan shirin. Mun gode ƙwarai da gaske. To yanzu kuma lokaci ne da za mu dunguma kudancin Najeriya inda wakilinmu a Lagos Babangida Jibrin ya haɗo mana da wannan rahoton.
Tunda misalin karfe 7 na safe ne da wasu masu jefa ƙuri'u suka ja layi a cibiyoyin zaɓe daban-daban da ke birnin Lagos, kodayake ba a fara zaɓen da wuri ba a wasu sassa. Bincike ya nuna cewar jama'a a yau ma ba su fito da yawa domin kaɗa ƙuri'un nasu ba. Idan aka yi la'akari da katin zaɓe miliyan 5 da jihar Lagos ke tunkaho da shi. Alhaji Ali Awari wani dattijo ne a unguwar Idi Araba kuma ga abin da yake cewa ɗazu da safe kafin zuwan malaman zaɓe.
Sunana Alhaji Alawari Muhammadu Ino garin Malam. Ba mu san dalili ba, amma dai kamar yadda muke ji a labarai an ci 8 abu da mai da ka faɗa 9 saurawa na abu. Ba mu ga alamar su ba, ba su ma zo ba. Amma muna sa ran su dai anytime from nan kila su kullu.
To ni kira za ka yi ga?
Ina kira ga jama'a dai kamar yadda ake zaɓen wancan lami lafiya, aka tashi lafiya, wannan ma a daure a yi shi lafiya, a tashi lafiya, wanda Allah ya ba a bashi. Ni kira na kenan ga jama'a. Kuma lalle ne. INEC ta rika sa alƙawarin kamar karfe 8 za a bude ne zama 8 gaji da kaga mutane ga su birjik sun zo su suke jira. Saboda haka na kira ga INEC ta rika sa lokacin da ya dace kuma a ga mutane sun zo a cikin lokaci.
Assalamu alaikum.
Nace Sani Rabi Muhammad.
To me ke faruwa yanzu?
To gaskiya wannan shine in ce na farko da za a samu irin wannan matsalan na delay a maganan kawo kayan zaɓe. To ba mu san me suke nufi gaba da idiyar ba zan ce waje biyu kawai aka kawo wannan ba yi mistake ba ko ba. To me suke jira yanzu? Me suke jira da mu? Ba lokaci.
Yanzu ya sunan malamin.
Eh sunana Ibrahim Madani.
To ga ku zaune kuna jira fara zaben da kuka
ake. Eh shi muke jira kuma tun da safe an ce 8 o'clock. Har yanzu ba wanne magani. Yanzu ba suka fara zuwa dai daya.
Amma ko wanda suka ce ba za su yi zaben
da mu. A za mu yi zabe, why not?
To muka ce to ko daga can ne suka samu matsala ba mu sani. Mu dai yanzu Allah ya kawo mana su. Sai mu yi fata kuma Ubangiji Allah sa mu fara lafiya a gama lafiya.
To ya mata banga kaman da mata wanda ke kare banga mu.
Da su fito insha Allah. Mata aure ne ai suna gida yanzu suka riga suka zauna da mu shiga gidaje mu fito da su. In Allah ya yarda ba matsala. To Allah ya tabbatar mana da alheri.
Ko da yake kafin na baro anguwar ta Idi Araba malaman zabe sun zo kuma an fara zabuka a wasu cibiyoyi.
Ya suna Alhaji
Muhammad
me ake ciki ka kada kuran ka.
Kada kuran mun anya kuri an yi zabe lafiya kalau a bayan sarki. Kuma Allah ya maimaita mana da alheri. Haka muke da mu dullah mu da mu shekara mu kai zabe karo hudu ba za mu matsala a layin sarki.
To amma gashi kaman mutane ba har yau ba su fito ba.
Eh za su fito yanzu da safe ne ja wanda za su fito lokacin ne bai ba za su san Allah yadda.
A bangaren sa kwamishinan yan sanda a jihar Lagos Alhaji Mu'azzu Zubairu ya shaida mani ta wayar tarho cewa zaben na gudana kamar yadda ya kamata ba tare da wani rikici ba a jihar Lagos sabanin abin da ya faru a lokacin baya wato zaben shugaban kasa inda aka samu tashin hankali musamman tsakanin kabilar Yarbawa da kuma yan kabilar Ibo. Kawo yanzu dai an kammala zabukan a wasu mazabin da aka fara zaben da guri. Babangida Jibrin murai Amurka daga Lagos.
To a gaida Babangida Jibrin. To idan muka koma arewacin Najeriya kuma Abdullahi Muhammad ya aiko mana da halin da ake ciki a jihohin Bauchi da Gombe.
An bayyana zaben gwamnonin jihohin Bauchi da kuma Gombe da cewa ya yi sauki idan aka kwatanta shi da na shugaban kasa da yan majalisun tarayya da aka gudanar a ranar 23 ga watan da ya gabata. Ga dai abinda wasu ke sheda mini a bayan da suka kammala kada kuɗinsu.
Gaskiya mun gode wa Allah ga wannan zaben da aka yi, ba wahala ba komai, mun gode wa Allah.
So mun kada kuɗin mu lafiya kuma sannan yana fata wannan za su zo su kada Allah ya ba su sa'a su ma su kada lafiya kowa ya koma gidansa lafiya. Gaskiya yanda aka zauna wance aka dan samu matsala da aka zo aka wayar da mu mutane kai. So sai aka samu sauki yanzu kan rida yana amfani yanda ya kamata kana zuwa kana dangula hannunka rai dauka. Ko sauki ainihin ma an samu sauki sosai.
To sai dai kuma zaben kujerar gwamna da na yan majalisun jihohin takara ne mai zafi a tsakankanin jam'iyyu guda biyu wato APC da kuma PDP. A jihar Bauchi takara ne tsakanin tsohon ministan tarayya Bala Muhammad Kauran Bauchi na jam'iyyar PDP da kuma gwamna Muhammad Abdullahi mai son yin tazarce a jam'iyyar APC. Ga abin da Bala Muhammad Kauran Bauchi ke cewa.
Rahim muna godiya wa Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya kawo mu a matsayinmu na 'yan Najeriya wannan gaba na zaɓe mai muhimmanci kuma muna ganin alaman alheri a ciki. A gaskiya muna goyon bayan hukumar 'yan sandan aka samu mutane suna sayan kuri'u a kama su.
Gwamna Muhammad Abdullahi Abubakar makama babba na Bauchi ya yi nasiha ne wa abokan takararsa.
Sakamako duk inda sakamako ya zo abinda mutane suke mantawa shine Allah ke bada mulki wa wanda yake so a lokacin da yake so. A dalilin haka ne Allah ya riga ya rubuta governance tuntuni. To duk inda sakamako ya zo kuma wallahi ina tabbatar muku za mu yi tauhidi. Dukkan wanda abokan takara na ina kira gare su lokacin da aka sanar da sakamako to kowannen su shi ma ya tauhidi. Ya sani cewa Allah ke bada mulki wa wanda yake so a lokacin da yake so.
A jihar Gombe kuwa takara ne tsakanin tsohon mataimakin kakakin majalisar tarayya wanda halin yanzu sanata ne da ke takarar kujerar gwamna a tutan PDP Usman Bayero na faɗa. Ga abin da yake cewa.
A wannan kuma mu dai zaman lafiya da muka sa hannu a kai ba mu canja ba. Kuma insha Allah za a yi zaɓen nan a gama lafiya.
Abokin takararsa shine Muhammad Inuwa Yahaya daga jam'iyyar APC mai adawa. Wanda wannan shine karo na uku da yake yin takara. Ya ce jam'iyyarsa za ta yi nasara a zaben na yau.
Zaɓi yana nan a jihar Gombe kuma Allah da za mu kafa gwamnatin APC da Allah. Za mu ga cikin takara in Allah da ko da rinzi sai mun kawo cikin ikon Allah mu kafa gwamnatin APC a jihar Gombe. Dan Allah kuma za mu ci zaɓi.
Abdulwahab Muhammad Muda Amurka daga Bauchi a Najeriya.
To a gaishe Sheikh Abdulwahab to da wannan kuma muka zo ga labarai a takaice.
akwai wasu alamu da ke nuna cewa watakila ƙasar Koriya ta Arewa tana gab da gwajin makami mai linzami ko kuma harba wani kumbu, a cewar tashar NPR da ke nan Amurka, wacce ta ce wasu hotunan da wata ɗan adam ya ɗauko a sansanin wato gudanar da binciken ƙirƙirin makamai na ƙasar wato ke tabbatar da akwai manyan motoci da ƙanana da ke tabbatar da za a yi wannan aikin.
To madalla, masu raro anan maka ƙarshen shirin namu ne yanzu, sai kuma an jima dare za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin inda za mu ci gaba da bibiyar abubuwan da ke faruwa a zaben Najeriya da ke gudana. Za kuma iya ziyarta shafukanmu na yanar gizo domin sake jin wannan shiri ko kuma sauran shirye-shiryenmu da suka gabata ta adireshinmu na voa@hausa.com da ma shafinmu na Facebook. Yanzu a madadin Baba Yakubu Kirde tana gabatar da shirin da kuma Salaman Abu wanda ya bada umarni da ma injiniyanmu na yau zanga-zanga, Nisar Fili Hashin Gumin da ke cewa sai an jima da dare. Assalamu alaikum.
La meilleure musique et les dernières nouvelles.